sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Sule ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin namu na wannan rana Alhamis 23 ga watan Afrilun shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi ga kanin labarai.
Musulmi a fadin duniya na shirye-shiryen shiga watan Ramadan, watan ibadar sadaukarwa da sadaka wanda ake sa ran farawa da zarar an ga wata. Jiya Laraba, shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce yawancin annobar coronavirus a Turai a tabakinsa da alamu ta fara lafawa. Amurka na zargin kasar China da yin amfani da halin da ake cikin annobar COVID-19 wajen kara kaimin ayyukan sojinta a kusa da Taiwan da kuma tekun kudancin China.
Kenan aka saurara cikin shirin namu na yanzu. Za ku ji cewa daukacin gwamnonin jihohin Najeriya 36 sun amince da kafa dokar kulle kasar baki daya har na tsawon makonni biyu domin dakile yaduwar cutar coronavirus.
Su da kansu gwamnonin sun yi shawarar cewa waɗannan jihohi da su rufe iyakansu domin mutane ne waɗanda suke tashi daga wata jiha zuwa wata jiha.
Haka kuma za a ji gwamnan jihar Kaduna Nasiru El-Rufa'i ya sanar da warkewar shi daga cutar COVID-19. Idan muka leka jihar Gombe kuma za a ji gwamnatin jihar ta sanar da dokar hana fita domin dakile yaduwar coronavirus. Sannan muna tafi da shirin domin iyali na Grace Alheri Abdu. Yanzu sai a dakaci cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfil Hashim Gumal. Musulmi a fadin duniya na shirye-shiryen shiga watan Ramadan, watan ibada da sadaukarwa da sadaka wanda ake sa ran farawa da zarar an ga wata. Kamar yadda duk lokutan bazara, sauran manyan addinan biyu ke bukukuwan su, kamar bikin Easter da Krista ke yi da kuma bikin Passover na Yahudawa. Cutar coronavirus za ta tilasta musulmi su yi babbar sadaukarwa da ba su taɓa yi ba a wannan shekara. Yayin da ba za a iya cewa azumin Ramadan na wannan shekarar 2020 ba za a yi shi cikin farin ciki ba, na wannan shekarar zai zo da bambanci. Lokacin azumin Ramadan, yawancin masu ibada kan yi jami'i wajen yin salloli tare kafada da kafada. Jiya Laraba, shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce yawancin annobar coronavirus a Turai a tabakinsa da alamu ta fara lafawa. To amma ya gargadin cewa wannan cuta za ta kasance da mu zuwa wani lokaci mai tsawo. Lokacin da yake gudanar taron manema labarai da yake yi kullum a Geneva game da cutar COVID-19, Tedros Adhanom Ghebreyesus ya nemi a yi takatsantsan da cewa yawancin kasashe har yanzu suna mataki na farko na annobar. Su kuma da annobar ta fara afka musu, yanzu sun fara ganin cutar na fara dawowa. Tedros ya ce dokar hana fita da sauran matakan bayar da tazara sun taimaka wajen shawo kan yaduwar cutar a kasashe masu yawa. Sai dai kuma jin daɗin shawo kan annobar shine babban hatsarin da za a iya fuskanta. Jiya Laraba, wasu manyan jami'an tsaron Amurka sun ce ya kamata fa ƙasar Iran ta fahimci saƙon shugaban Amurka Donald Trump gare ta dalla-dalla. Suna masu kare saƙon shugaban ƙasa na baya-bayan nan wanda ya tura ta kafar sada zumunta zuwa ga gwamnatin Iran. Da safiyar jiya Laraba ne ya aika da saƙon Twitter kan cewa ya baiwa sojojin ruwa umarnin harbo tare da lalata duk wasu ƙananan jiragen ruwan Iran masu bindiga muddin suka takali jiragen Amurka a teku. Ga alama dai saƙon na Twitter a martani ne na kai tsaye kan abin da ya faru a makon da ya gabata, lokacin da wasu ƙananan jiragen ruwan Iran suka yi ta takalla jiragen ruwan Amurka, inda wasu daga cikin jiragen suka kusanci jiragen Amurka da tazarar mita 10 a tekun Arabiya.
Shigowa da wasu ƙarin labaran. Kafin nan, da yammacin jiya ne Daukacin gwamnonin jihohin Najeriya 36 suka yi taro a karo na 6 ta yanar gizo tun bayan bullar cutar coronavirus, inda suka amince da kafa dokar kulle kasar baki daya har na tsawon makonni 2 domin dakile yaduwar cutar coronavirus. Kakakin kungiyar Abdulrazak Bello Barkindo ya bayyana wa wakiliyarmu Madina Dauda cewa sun saurari bayanai daga gwamnonin Kano, Lagos, Bauchi, Oyo da jihar Ogun akan darussan da suka koya daga yaki da cutar COVID-19. Ga yadda hirar tasu ta kasance.
A kashin gaskiya ma an zabi kaman gwamnoni guda 6 waɗanda suke jagorantar kungiyoyin gwamnoni na jihohi guda 6. Sannan da shi shugaban gwamnonin tarayya gaba ɗaya, wato zan kai da tsari na Ekiti State da mataimakin sa na Sokoto, wato Aminu Waziri Kabuwa, cewa za su haɗu da mataimakin shugaban ƙasa a cikin daren yau domin a tabbatar da cewa an nuna masa irin matsalolin da jihohi ke fuskanta. Sannan kuma su da kansu gwamnonin sun yi shawaran cewa waɗannan jihohin duk su rurrufe iyakansu, domin mutane ne waɗanda suke tashi daga wata jiha su shiga wata jiha kila ba a gwada su ba, ko kuma su kawo cutar daga wata jihar da akwai ta da shigo jihar da babu ita. Don yanzu haka jihohi 25 ne ke da wannan cutar. Akwai jihohi kaman guda 11 da ba su shi, kuma yawanci jihohi na arewa suke. Amma idan aka bar mutane da kayan motocin sufuri da sauran suna ta tahe-tahe, to yana iya zama cewa mutanen nan na ɗaukar cutar daga wani jiha su kai wani jiha. Shi yasa aka ce za a rurrufe iyaka, kowace jiha ta rufe iyakarta. A daina wannan shige-shige, in ban da kayan abinci da kayan masarufi ba abin da zai sake wucewa. Sannan kuma sai an tabbatar da cewa duk wanda zai ƙetare iyaka a masa gwaji kafin ya shiga.
To sun faɗi abin da za su yi na taimakawa al'ummansu ta ɓangaren tallafi a lokacin da za su rufe waɗannan iyakokin nasu?
To batun taimakawa al'umma ta gefen tallafi, kin san yawanci abubuwan da aka yi yanzu, wato an sami ɗan ƙaramin cikas domin yadda aka ce an ba da kuɗi da yadda aka ce an ba da kayan masarufi, ko kuma aka ce an ba da agaji wanda mutane suke cewa bai isa gare su ba. To ba kowane ne ba ya kamata a ce ya samu wannan abun. Su gwamnoni abin da suke faɗa shi ne ya kamata a bayar mutane waɗanda suke cikin halin da ba su da yadda za su yi sai dai an taimaka musu. Amma kin san yawanci idan aka je aka ajiye ko mota ko trailer aka ce ta zo da shinkafa ko ta zo da kayan masarufi, sai kiga mutane masu ƙarfin jiki suna zuwa su mamaye wurin. Wannan na ɗaya shi ne abin da bai kamata ba, domin ai ita cutar COVID ba ta son mutane su yi gangami su taru a wuri ɗaya. Sannan kuma banda haka ana kokarin a taimakawa mutane wanda suka manyanta, wanda ba su da ƙarfin fita ma su je su nemi abinci, su ne ake so a tabbatar da saki. Tana cewa wannan ana yi ne domin mutane su rayu, ba wai ana yi ne domin mai ƙarfi ya samu ba.
Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Sarfilu dauke da sauran labaran duniya.
Amurka na zargin ƙasar China da yin amfani da halin da ake ciki na annobar COVID-19 wajen ƙara ƙaimin ayyukan sojinta a kusa da Taiwan da kuma tekun kudancin China. Amurka daga kausar murya ta yi Allah wadai da zaluncin China, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo jiya Laraba. Gabannin taron da aka yi tsakanin Amurka da ministocin kungiyar kasashen kudu maso gabashin yankin Asiya. Pompeo ya kara da cewa, haka kuma muna ganin yadda China ke amfani da karfin soji wajen matsawa Taiwan lamba da sauran makwabtanta da ke tekun kudancin China, har ma ta kai ga nutsar da wani jirgin kamun kifi na kasar Vietnam. Muna fatan sauran kasashe za su tuhume su da laifin da suka aikata, abin da ya faɗi kinan ƴan sojoji kafin a fara taron ministocin. Jiya Laraba, sabon shugaban ƴan adawa a majalisar Birtaniya ya zargi gwamnati da yin tafiyar hawainiya a kowane ɓangare na tunkarar annobar COVID-19. Sabon shugaban na jam'iyyar adawa Keir Starmer ya yi wannan kalaman ne lokacin wani zaman majalisar, inda rabin ƴan majalisar suka bayyana ta allon bidiyo, waɗanda suka bayyana a zahiri kuwa sun baiwa kansu tazara. Akwai abin da ba daidai ba, a cewar Starmer. Ya ƙara da cewa gwamnatin Birtaniya ta yi jan ƙafa wajen kafa dokar hana fita, haka ma akan gwaji ta kuma yi jan ƙafa wajen samar da kayayyakin kariya. Yanzu kuma tana jan ƙafa wajen karɓar tallafin da kamfanoni masu zaman kansu suke samarwa. Daga ƙarshe kasuwar hannayen jarin Amurka ta dan farfado jiya Laraba bayan kwashe kwanaki biyu a jere tana faduwa biyo bayan daidaituwa da farashin danyen mai yayi da kuma ƙarin tallafin gwamnati. Hannun jarin Dow Jones ya yi sama da kashi 2 cikin 100 shi kuma S&P 500 ya rufe ranar ne da samun kashi 2.3 cikin 100 sai kuma Nasdaq da ta cira da ƙarin kashi 2.8 cikin 100. Kasuwannin yankin Turai ma sun farfado a jiya Laraba.
Filo Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma za mu leka jihar Kaduna ta arewa maso yammacin Najeriya, inda za ku ji gwamnan jihar ya fito daga killace kansa da yayi sanadiyar cutar coronavirus, yayin da gwaji ya nuna cewa ya warke daga cutar. Wakilinmu Isa Lawal Ikara na da cikakken bayani.
I'm delighted to report today that after nearly 4 weeks of observing a strict medical regime, I have now received the all clear after 2 consecutive negative test results.
Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Yan Rufa'i kenan lokacin da yake sanar da sakamakon warkewar shi daga kamuwa da cutar corona. Bayan gwaje-gwaje guda biyu waɗanda suka tabbatar da ya watsake, gwamna Nasiru Yan Rufa'i dai shi ne na farko da ya kamu da cutar corona a jihar Kaduna, kuma shi ne na ƙarshe cikin mutum shidan farko da suka kamu da cutar da ya warke, idan ban da wasu sabbi guda ukun da aka ƙara sanarwa su ma sun kamu.
On Monday, we received the sad news that 3 more positive cases have been discovered in Kaduna.
Gwamna Yan Rufa'i yace a ranar Litinin ne muka samu bakin labarin mutum uku sun sake kamuwa da cutar corona a jihar Kaduna. Za su samu cikakkiyar kulawa daga jami'an lafiya na jiha, kuma muna musu fatan warkewa daga cutar ta corona cikin sauri. Dole ne mu miƙe tsaye domin korar corona daga Kaduna. A matsayina na wanda ya ji yadda ake ji da wannan cuta, ba zan yi fatan ta kama koda mafi tsananin abokin gabata ba.
I will not wish it on my worst enemy.
Kwamishinan tsaro da al'amuran cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya ce yanzu ne ma za a fara zafafa yaki da cutar corona a jihar Kaduna.
Yanzu da muke wannan maganan tuni gwamna ya riga ya fara aikin sa kaman inda ya saba kamun kamuwa da wannan cutar. To yanzu ne ma za a fara kuma wata sabuwar yaki da wannan cutar. Abin da muke nufi a nan shine ai ba mu fagan zama ba, wannan damaran yanzu ma aka daura ta, tunda shi jagoran mu gashi ya fito, a gane shine yanzu ne za mu ma daura damara a fara yaki da wannan cutar.
Tuni ma gwamna Nasiru Yan Rufa'i ya ba da wani sabon umarni.
Let me conclude by informing the citizens of Kaduna State.
Yace bari in karkare jawabi na da sanar da al'umar jihar Kaduna cewa na mika kuskure ma akan dokar kebe al'umma a gida, wanda ke bukatar duk wanda zai fita daga gida sai ya saka takunkumin rufe fuskan da zai rufe baki da hanci. Gwamnatin jiha kuma za ta samar da wannan takunkumi kyauta ga talakawa da sauran mabukata, idan hali yayi ma ga daukacin al'umar jihar Kaduna baki daya.
And if possible to each and every citizen of the state.
Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Ikara, yanzu kuma bari mu leka Gombe, inda gwamnatin jihar ta sanar da dokar hana zirga-zirga a kokarinta na dakile yaduwar cutar COVID-19. Gwamnan jihar Muhammad Inuwai Haya shine ya bayyana haka a jawabinsa ga al'ummar jihar. Wakilinmu Abdul Wahab Muhammad na da rahoto akan haka.
Daga cikin dokar da gwamnatin jihar Gombe ta kafa, sun hada hadda tarurruka na kungiyoyin mutane da kuma hana cuɗanya tsakanin mutane da kuma zirga-zirga daga karamar hukuma zuwa wata, kuma wanda aka samu yana kare wannan dokar da kuka da kansa.
Gwamnati ta sake ɗaukar wasu matakai na ba da umarni kamar haka. Na farko dai an kafa dokar hana fita a gidaje ko kuma yin wata mu'amala. Daga gobe dokar hana fita ta kama daga karfe 6 na yammaci zuwa washegari karfe 7 na safiya, sai dai ga ayyuka da suka wajaba. Na biyu, dukkan kasuwanni za a killace su, za a rufe su, kuma duk wata hada-hada ta kasuwa da ta shafi mutum biyu ko fiye daga yanzu an dakatar da su. Hidima da ta shafi abinci da kuma safara ta magani ba sa cikin wannan doka.
Daga bisani al'umma jihar sun bayyana ra'ayoyinsu kan waɗannan dokokin.
Sunana Jamilu Lahiru. Ni a gani na abinda gwamnatin jihar Gombe ta doka mataki yayi, amma gyaran shine dukkan mai almajirai ni ina ga ba shi bane abin da ya kamata. Abinda gwamnatin Gombe kamata ta yi a doki wani abu na musamman akan almajirai, a killace su, ba su tafi su yawo ne, a doke su, a dinga kula da sha'anin su, fuskanci Allah, ta'addoyi akan Allah ya kiyaye jihar Gombe.
Sunana Haji Amina Garba Hamisu. Game da wannan abubuwa da suke faruwa a duniya baki daya, za mu iya cewa wata jarabawa ce da Ubangiji ya aiko mana. Abin da ya kamata mu yi sai mu koma ga Allah, mu tuba, mu gyara halayenmu.
A sunana Abubakar Sadiq. To gaskiya kamar yadda kowa ya fahimta shine muka yi la'akari da abubuwan yake a duniya da sauran har kuma ya shigo mana nan, abu ne wanda yake da muhimmanci. Sai dai kawai a wata fuska akwai wasu naƙasu da za a samu, wanda kuma dama dole aka zo gyara sai an samu haka, ta musamman aka yi la'akari da rufe kasuwa.
Sunana Ahmad Muhammad daga Bolari. To ra'ayina dai kamar yadda gwamnati ta faɗa din, lalle ayiwa gwamnati biyayya, amma kuma lalle ya kamata ita ma gwamnati ta riƙa ita la'akari da yanayin da talakawa za su shiga.
Sunana Alhaji Abubakar Gafai. Wannan mataki yayi daidai, kuma matakin da gwamnati ya dauka sai dai mu ce Allah ya sa alkhairi, kuma Allah ya tabbatar mana da alkhairi.
Abdulwahab Muhammad Muda, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To an gaida Abdulwahab. Wannan shiri na zuwan muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tauka huiwa.
Abin da ta faɗa na cewa an yi mayarin ya tafi a garin ƙauren namu, da tabbas wannan al'amari ya faru da lokacin da 'yan sanda suka samu wannan rahoton. Abin da 'yan sanda suka fara yi shine su ɗauki yarinyar nan su kai ta asibiti domin a duba cewa lalle wannan abin da ake zargi ya faru ko bai faru ba ta ɓangaren masana kiwon lafiya, da kuma yi mata magani domin a tabbatar da cewa wata cuta ba ta shige wannan yarinyar ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta muku, yau shirin domin iyali ya koma kan batun zargin da wata mace ta yi cewa wani dan shekaru 30 ya bata karamar yarta 'yar shekaru 2 a jihar Zamfara. Ta kuma zargin cewa rundunar 'yan sandan jihar tana neman yin watsi da batun. To shirin domin iyali ya samu zantawa da kakakin rundunar. Ga bayanin da ya yi wa wakilin Mulami Dawa Abubakar.
Sunana SP Muhammad Shehu, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Zamfara. Tabbas wannan hirar da aka yi da ita wannan mata mai suna Zuhaira Aminu Ibrahim, mun ji wannan hirar da aka yi da ita a wannan safiya a cikin wannan shiri. Sannan kuma lokacin da muka ji wannan hirar, lallai hankalin mu ya tashi ga irin abubuwan da muka ji ta faɗa, domin dukkanin abubuwan da ta buɗe baki ta faɗa, abubuwan nan ba haka suke ba. Tabbas abin da ta faɗa na cewa an yi ma yarinyar ta fadi a garin ƙauren namu, da tabbas wannan al'amari ya faru domin ta kawo rahoto, ko kuma in ce mijinta mai suna Aminu Ibrahim ya kawo rahoto a nan police station ta ƙauren namu da ranar 24 ga watan da ya gabata, wato March kenan, a cikin wannan shekarar da muke ciki, cewa akwai wani wanda ake zargi ya lalata yarinyar su 'yar shekara 3. Wannan kuma ba wani bane face a Kabiru Nasu, wanda duk anguwa guda suke a nan cikin garin ƙauren Namuda. So ina ne tabbata ma lokacin da 'yan sanda suka samu wannan rahoton, to da yake yarinyar an riga an zo da ita, to abinda 'yan sanda suka fara yi shine su ɗauki yarinyar nan su kai ta asibiti domin a duba cewa lalle wannan abin da ake zargi ya faru ko bai faru ba ta ɓangaren masana kiwon lafiya, da kuma yi mata magani domin a tabbatar da cewa wata cuta ba ta shige wannan yarinyar ba. An yi wannan kuma bayan an yi ta bayan an yi wannan yunkurin kuma an yi bayan an yi wannan abin da kai ta asibiti ƴan sanda sun ci gaba da bibiyar ganin cewa sun kama shi wannan wanda ake zargi wanda ba a samu kama shi ba sai ranar 26 ga watan da ya gabata wato kwana biyu bayan an abun nan bayan an kawo wannan rahoton so lokacin da aka kama shi bayan an kama shi nan division da yake kasan division na kauran namo da ba su da hurumin da za su binciki irin wannan babban case ne wanda sai a CID za a binciki irin wannan case so lokacin da suka kama wannan yaron sun dauki jawabin shi a can kauran namo da bayan dokar jawabin shi an tattara su da su masu ƙara da shi wanda ake ƙara da gaba ɗaya an kawo su a nan CID domin a ci gaba da yin bincike so kuma ina mai faɗa maka cewa zaman da ake yanzu shi wannan wanda ake zargi yanzu yana hannun ƴan sanda a nan ɓangaren binciken manyan laifuffuka ta rundunar ƴan sanda ta jihar Zamfara da ke nan Okuso so kaga abun ta da hankali ne mu mu ji wannan labari cewa wai wannan wanda ake zargi ƴan sanda sun take shi babu wani wanda ya saki wanda ake zargi wannan ma shi laifin laifi ne wanda ba a bada shi bayani babban laifi ne wanda ba a bada shi bayani so kaga ba inda za a yi a ce kai ƴan sanda sun take irin wannan babban laifi
yawa yawa babban PRO ban kamfi numfashin ka ba tambayar da ya kamata yi maka kenan ita matar ta zargi kamar kurun da ƴan sanda da ruwa da tsaki wajen sake shi wanda ake tuhuma duk da cewa tana ganin kamar ana ganin shi yana yawo a gari kamar yadda ta tabbatar ma wannan shirin da muke gabatarwa
ai shi yasa lokacin da aka yi wannan shiri ana gama wannan shiri muka aiki fitar da jawabin manema labarai inda muka nuna cewa wannan bayanin da wannan matar ta yi ba gaskiya bane
baya bayanin ita wadda aka tabbatar an yi ma yar ta dade ta zargi rundunar ƴan sanda da yin awan gaba da mijinta ko kuma da kama shi kamar zuwa yanzu rundunar ƴan sanda na da wannan labari
to ni ban da wannan labari gaskiya ni cewa an kama wani abinda dai muka sani an kawo ƙara na fyaɗe ga yarinya kuma an ba da wanda ake zargi kuma an kamo shi kuma yana hannun ƴan sanda kuma ana nan ana ci gaba da bincike so shi abin mun sani kuma shi wanda ake zargi yana nan hannun ƴan sanda a nan CID ana nan ana bincike akan shi
kuma ita mata ta zargi dukkan ƴan sanda da duk da kika ce kuna bincike da kokarin taushe mata haƙƙi kamar yadda ta faɗa kan cewar ba ta da gata kamar ana so a yi amfani da wasu ne domin a danne mata haƙƙi kamar yanzu ita rundunar ƴan sanda wannan tabbaci za ta bai wannan al'amari za a ci gaba da bincike a ɗauki matakan da suka gabata har a kai gabatar da ita ko kuma waɗanda ake tuhuma gaban kuliya domin an sallai laifin su da zargin da ake musu
wato ka gane Malam Abubakar ina ne tabbata ma cewa mu aikin da muke yi a nan da rundunar ƴan sanda take tana aiki ne babu sani babu sabo so al'amari ne na an yi laifi wanda ya kawo ƙara an yi masa laifi kuma ya kawo ƙara cewa ga wanda ya masa laifi wanda ya masa laifin nan yana hannu ana nan ana bincike sazara an bincike za a kai kotu ita rundunar ƴan sanda ba ita ke yanke hukunci ba a kotu ake yanke hukunci so kaga magana cewa wai ba ta da gata ko kuma rundunar ƴan sanda za ta yi mata wani abu wanda ba na adalci ba wannan ba gaskiya ba ne wannan kawai waɗansu maganganu ne shashi faɗi so amma ni iya abin na sani muna aiki tukuru ba wai ita kaɗai ba duk wani wanda ya zo da ainihin korafi a wajen rundunar ƴan sanda a jihar Zamfara ana tsarin a yi masa adalci kuma abin da ake yi kenan kuma mutane a jihar Zamfara sun gamsu da aikin da ainihin rundunar ƴan sanda ƙarƙashin jagorancin kwamishinan ƴan sanda take yi a
kamar yaushe ne ake tsammanin misali za ku kammala aikin nan a kai ga gudanar da shi gaban kotu
to ai abu ne na kotu kuma kaga yanzu ai kotu kusan ba su abin nan ba su aiki saboda wannan matsalolin so amma dai ina hada maka cewa kamar da nan nana ta maka dai a can baya cewa wannan binciken da muke yi in ma kaga wai an dan doki wani lokaci ne kila ba a kammala shi ba abinda ake yi ana kokarin a tabbatar da cewa ita wannan da adda haƙƙi da take nuna cewa tana da haƙƙi a cikin wannan al'amari hanyar samun shaidu na musamman waɗanda zai sa koda an kai shi wannan wanda ake zargi a kotu ba zai ainihin samu gudu ba a hannun hukuma ba. So ina kira gare ta da kuma duk wani wanda yake bibiyar wannan al'amari cewa su kwantar da hankalinsu kamar yadda muke kokarin ganin cewa ku a tabbatar da gaskiya shi kuma an gurfanar da dukkan wanda ya aikata laifi a gaban kuliya domin hukuncin hukuma. So haka ma za a yi a wannan al'amari. Shi wannan kyautin yana ne tabbata maka cewa already shi bincike an riga an kammala shi domin an riga an samu rahoton likita akan al'amarin wanda ke tabbatar da cewa tambayi wannan al'amarin ya faru. Da zaran kotu ta dawo aiki za a gudanar da shi a gaban kuliya.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Zamfara. To ba iyakar take nan ba, shirin domin iyali ya kuma yi hira da mutumin da ake zargi da bata karamar yarinyan. Sai ku kasance tare da mu a mako mai zuwa domin jin nasa bayanin. Yanzu a madadin wakilin Lamido Abubakar Sokoto da dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Tubahiro Diodone da daidaita sautin shirin alheri, ke muku fata alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya. Mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza bayin muke. Ashe mu maza bayin muke. Ashe mu maza bayin muke. Amma dadin bautar muke ji, balle anti
bai gida.
Balle anti.
To a gaida Alheri Grace da wannan shiri nata.
Cutar coronavirus ba ta da magani.
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen ya ji, gangar jiki ya tsira.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Musulmi a faɗin duniya na shirye-shiryen shiga watan Ramadan. Watan ibada da sadaukarwa da sadaka wanda ake sa ran farawa da zarar an ga wata. Kamar yadda duk lokutan bazara, sauran manyan addinai nan biyu ke bukukuwansu kamar bikin Easter da Krista ke yi da kuma bikin Passover na Yahudawa. Cutar coronavirus za ta tilasta musulmi su yi babbar sadaukarwa da ba su taɓa yi ba a wannan shekara. Jiya Laraba, shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce yawancin annobar coronavirus a Turai a tabakinsa da alamu ta fara lafawa. To amma ya gargadin cewa wannan cuta za ta kasance da mu zuwa wani lokaci mai tsawo. Lokacin da yake gudanar taron manema labarai da yakan yi kullum a Geneva game da cutar COVID-19, Tedros Adhanom Ghebreyesus ya nemi a yi taka tsantsan da cewa yawancin kasashe har yanzu suna mataki na farko na annobar. Su kuma da annobar ta fara afka musu, yanzu sun fara ganin cutar na fara dawowa. Da safiyar jiya Laraba ne ya aika da sakon Twitter akan cewa ya baiwa sojojin ruwa umarnin harbo tare da lalata duk wasu ƙananan jiragen ruwan Iran masu bindiga muddin suka takali jiragen Amurka a teku. Amurka na zargin ƙasar China da yin amfani da halin da ake ciki na annobar COVID-19 wajen ƙara ƙaimin ayyukan sojinta a kusa da Taiwan da kuma tekun kudancin China. Jiya Laraba, sabon shugaban 'yan adawa a majalisar Birtaniya ya zargi gwamnati da yin tafiyar hawainiya a kowane bangare na tunkarar annobar COVID-19. Sabon shugaban na jam'iyyar adawa Keir Starmer ya yi wannan kalaman ne lokacin wani zaman majalisar, inda rabin 'yan majalisar suka bayyana ta allon bidiyo, waɗanda suka bayyana a zahiri kuwa sun baiwa kansu tazara.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin namu da sabbin rahotanni a wani sabon shirin wanda zai zo muku daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Kumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Tubahiro Diodone wanda ya bada umarni, sai injiniyanmu na yau, ni ce Aisha Tusmi daga nan birnin Washington DC ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
bonjour au micro.